muryar Amurka a Washington DC. Kamu da warhaka shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Sarfil Hashim Gumel
tare da ni Amina Buhari Auna.
To a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan gudunmuwar matasa ga siyasa da ci gaban al'umma.
Barar da yanzu muke fama da ita tana da alaka da jahilci kwarai da gaske, na kuma ainihin abin da ya shafi rashin wayewa da abubuwa na damammaki wanda suke a ƙasa wanda mutane za su iya amfana da su domin su fita daga ainihin bara ne.
Filu da alama wannan matashi yana gogarmaya ne a fannin almajiranci.
To lalle fa za jama'a za ku ji karin bayani. To wakilin sashen Hausa Baraka Bashir ta zagaya jihar Kano ta tattauna da matasa domin jin irin nasu gudunmuwar da gogarmaya.
Sai ku yi ta zo mu ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin
yau da gobe. Ba tare bata lokaci ba ga Baraka da wannan matashin wanda ya almajiranci a da kuma yake kokarin ganin an gyara tsarin samun ilimi ta almajiranci domin taimakawa al'umma.
Shin menene hangen matasa akan wannan batu na hana bara?
To wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Hajiya Baraka. Ni sunana Sadisu Salisu, kuma da kika ce kungiya ina wakiltar Amfarka Youth Development Initiative, sannan da kuma gidan almajirai wanda wayannan duka kungiyoyi ne guda biyu wadanda zai mun wahala kware daga sai na iya ware su zuwa gida biyu domin muhimmancin su akan abin da ya shafi wannan ainihin maudu'i. A zahirin gaskiya wannan maudu'i ne mai matukar muhimmanci wanda ya kamata mu tattauna. Akwai abubuwa da yawa da suka tattare suka hadu suka tattaru a abin da ya shafi bara a takaice. Da farko za ki tambaye ra'ayina zan ce bara ra'ayina bai wuce ra'ayin abinda ainihin addinin musulunci ya tabbatar ba. To amma akwai abubuwa da yawa waɗanda a lokaci ɗaya mutum ba zai iya yanke shawara ya ce gashi abinda yake da ya shafi bara ba. A ra'ayina zan ce kamar yadda na ce miki bara addinin musulunci baya goyon bayan bara. To sai dai akwai kuma waɗansu dalilai wanda zaki kalla su waɗanda suke yin bara ɗin nan, tunda ko akwai sharadai wanda in mutum ya riga ya cika su bayan da zai dole zai shiga bara. Amma in kuma in kika tambaye ni akan abin da ya shafi ita wannan ƙasa da muke ciki akan shi wannan al'amari na bara, zaki ga abu ne mai matuƙar cin rai a duba da yanda ita kanta tsarin ƙasar ban san ya zan saka shi ba, amma mutane suna cikin wani yanayi wanda duk da wannan yanayin zan alakanta cewar barar da yanzu muke fama da ita tana da alaka da jahilci kwarai da gaske da muke fama da shi, na kuma ainihin abin da ya shafi rashin wayewa da abubuwa na damammaki wanda suke a ƙasa wanda mutane za su iya amfana da su domin su fita daga ainihin bara ɗin. Akwai kuma ishu na abin da ya shafi mutuwar zuciya wanda diddai in kika duba zaki ga ya koma abin da ya shafi shi jahilci din ko kuma rashin samun wayewar kai da muke fama da shi.
Kungiyar ku wace irin yunkuri take yi na ganin ta dakile wannan matsala?
Dalilin da yasa nace su almajiri zaki ga da bambanci da barasu da kuma barar da waɗanda suka dauke ta a matsayin sana'a shine kinga kaman ni a matsayina na wanda na taba yin almajiranci nayi bara amma ba kalan wannan barar kuma a yanzu haka bana bara ba ma na fatan wani ya zo ya yi bara saboda me ban dauke ta a matsayin sana'a ba na dauke ta a matsayin wani abu ne na lokaci wanda saboda mutum ya samu abin da zai ci da zai wanke kayan da zai saka yayin ta wanda kuwa akwai wanda tun lokacin nan tun ma kafin mamu almajirancin barar suke kuma har yanzu barar suke yi in kika zo kika hada su da waɗanda suke yin ta domin neman abinci kin ga a wato zan ce su ba a yi musu ainihin wato adalci ba. Zo da haka kamar yadda nace akwai hanyoyi da yawa gaskiya da gwamnati za ta iya amfani da su shine abin da ya shafi su almajirai shine gwamnati ta ainihin wato ta yi reformation shine abin da kullum muke kira shine gwamnati ta yi reforming din wannan system din na almajiri duba da cewar dadewar da system din ta yi tana ana amfana da ita.
Waɗanne irin hanyoyi kake tunani gwamnati ya kamata ta saka da za a daidaita wannan matsala a bambance almajirai makarantar alkur'ani da kuma almajirai da suke bara akan tituna?
Abin da ya shafi dangane da abin da gwamnati za ta iya yi domin kawo mafita akan wannan al'amari da ya shafi ainihin wato bara a zahiri akwai hanyoyi da yawa wanda za a yi amfani da su takaice zan iya cewa akwai Professor Ibrahim Badamasi daga Jami'ar Bayero ta Kano yayi wato extensive research akan shi ainihin wannan issue da ya shafi bara musamman ma a kwariyar birnin Kano ya kawo kuma shawarwari da yawa wanda ya kamata a bi domin dukkan wannan issue na bara kuma na ji daɗi da kika yi maganar yanda za a bambance abin da ya shafi su almajirai waɗanda suke a karatu da kuma almajirai waɗanda kawai suke bin hanya ko bin titi suna yin bara. To sai dai shi issue wannan na bara ɗin kamar yadda na ce miki issue ne mai matuƙar faɗin gaske wanda yana da buƙatar inda an yi za a rarraba ita ma bara ɗin zuwa mataki ko kaso kashi na ita wannan bara ɗin kamar yanzu yanda kika faɗa cewa akwai waɗanda su kawai kan titi suke bi suna yin wannan bara ɗin akwai kuma almajirai waɗanda suke suna fitowa ne domin neman abincinsu ko kuma ɗan kuɗin da za su siya omen da za su wanki ko kuma wasu 'yan buƙatunsu wanda ba su taka kara sun karya ba. Kamar daga cikin dalilan da na zayyana miki cewar suna daga dalilan da suke sawa mutane suke yin bara wato talauci wato mutuwar zuciya abin da ya shafi na rashin ilimi ko kuma rashin wayewa na sanin damammakin da suke a ƙasa wanda mutum zai iya amfana da su. Ina ganin idan za mu koma cikin waɗannan dalilan da suke sa mutum ya fara bara mu ga waɗanne ne za mu iya ko kuma a ce gwamnati za ta iya kawo mafita daga irin su duk da cewar yanzu haka gwamnati tana da irin wasu daga cikin kalar waɗannan damammakin waɗanda matasa za su iya amfana daga gare su. To amma kamar yadda nace miki da yawan matasa ba su da wayewar sanin waɗannan damammaki sannan kuma ta yaya za su iya amfana daga gare su ta hanya mafi dacewa. So wannan ya zama cewa dole gwamnati ko kuma mu al'umma dole za mu ci gaba da wayar da kan mutane kan illoli na ita wannan bara ɗin duba da yadda da yawa an kika ga da yawa akwai wanda kina gani kin san ba su san illar abin da suke shiga ba. shi wannan shi ya ƙara bambanta abin da ya shafi bara da almajirai suke yi waɗanda suke a makaranta da kuma waɗanda kawai su sun ɗauki bara ɗin ne a matsayin sana'a.
Har ila yau dai ga Baraka Bashir da sauran matasan da ta tuntuba.
A halin yanzu ana batu na naɗe-naɗen shugabanci a matakin gwamnatin tarayya, shin menene ya matasa suke kallon yadda tafiyar naɗe-naɗen nan take, shin akwai yiwuwar za a ba su damammaki ko kuwa akasin haka?
Kamar da kika sani Baraka, shi wannan al'amari wani abu ne da kacokan yanzu al'amarin a kusan shi ne a gaba, musamman ita gwamnati kallon da ya kamata ta yi. In aka duba ana samun mukami, to kamar wato shiga mota ne, kana shiga mota idan ka kunna mota ka to kawai tuka za ka yi, babu wani maganar alamun ajira ko ajinkiri akan fitar da waɗanda za su dafawa ita gwamnati walau ta tarayya da kuma jihohi waɗanda za su haɗu su taru su yi aiki domin a ciyar da wato ƙasa gaba da kuma jihohi baki ɗaya. Alhamdulillah muna ganin hasashen cewa gaba ɗayan kika duba zaben da ya gabata na kurkusan nan ya nuna cewa matasa a shirye suke kwarai domin su kawo yankinsu da ƙasarsu gaba, gure da duba da irin yadda mutane aka fito, matasa suka fito a matakai daban-daban kuma aka zaɓe su wanda yake ƙasa da shekarun da ba a san mata ba. To muna sa rai ita wannan gwamnati da take kai a yanzu da ma sauran jihohi kwarai su fito da tsare-tsare da kuma mukamai da matasa za su shiga ciki su amfana, domin kuma su amfanar da yan uwansu matasa.
Menene kuma tsammanin matasa?
Ito kamar yadda kika sani ne da al'umma duk ta sani, ita rayuwa ta siyasa ko ta gwamnati har yanzu kusan mu a wannan nahiya tamu ta Afirka kusan koya muke ba Najeriya kaɗai ba, amma ana cikin waɗannan tafiya zaki ga cewa matasa idan Allah ya ce maka suka shiga cikin wannan tsari kuma akai abubuwa na gaskiya wanda yake na daidai, zaki ga cewa insha Allahu kukan da matasa za su ba zai zama mai yawa ba, kuma za a dama da mu matasa da kuma al'umma baki daya, musamman shi matashi duk abin da kika sani ko da a doren kowane abu ne to yana yin nasara ne da irin gudunmuwar da matasa ke bayarwa. To a wannan gabar kin ga jan hankali ne ga su jagorori da shugabanni, musamman ga waɗansu jagororin yanzu a yanzu suna ta fujiro da abubuwa walau da gwamnati a hannunsu ko ba gwamnati a hannunsu ba kama suna, amma ga waɗansu nan kamar in na ɗauki da jihar Kano akwai wanda zaki ga gaba ɗaya sun sadaukar da rayuwarsu akan rayuwar matasa kuma ba masu da gwamnati a hannu. Abin sha'awa sun yadda suna kuma gayyatar al'umma cewa su shigo su taimaka wa matasa domin shi ne ƙashin doron zaman lafiya. Ko da abubuwan nan da kike gani ana ta yi na wato ainihin rashin zaman lafiya da kuma fadace-fadace da tashin hankali a waɗansu gurare da yankin ƙasar nan, ai kacokan idan ka taimaki matashi ka bashi wani abu da zai iya yi guda ɗaya domin ya jawo ƴan uwansa matasa su goma, za ki ga abubuwan sun canja daga yadda suke, domin mutum yana da wani abin da zai ko ya samu wani jigo musamman ginshiki na rayuwarsa wanda yake ilimi, wanda idan Allah ya sa ya matasa suka yi ilimi a ƙasashe na ƙasashen da ake za a iya damawa da matashi a kowane fanni na ilimi, za ki ga cewa abubuwan nan har ta dana da ita harkar jagoranci ko shugabanci in matasa suka shigo cikinta, za ki ga sun wato ainihin haifar da al'amari wanda yake abin ban sha'awa, wanda yake a nan nake kiran sauran matasanmu gaba ɗaya na jiha da kuma na ƙasa baki ɗaya na jihohi lalle lalle mu koma mu tabbatar da jagororin da suke ingiza mu cikin ilimi su zamu dafawa a kowane lokaci musamman wani abin sha'awa kin ga a kwanan nan a jiya sanata wanda ya ga Dr. Rabi'u Musa Kwankwasa naji a hirarsa ina bayanin cewa matasa ma zai taimaka akan cewa da aljihunsa zai dauki mutum 3,700 ya tura su kasashen waje domin a samu wa da al'umma wato ainihin mataki mai haifar mai wanzar da zaman lafiya to wannan ai ba karamin abu ne wanda za a kalla ba kuma ba karamin abu ne wanda za a jinjina masa ba siyasa ita ce ka kawo wa yankin ka ci gaba
Alhaji Abdullahi Mahmud Sakarma wanda aka fi sani da Abdullahi Sakarma
to Malam Abdullahi Sakarma gashi ana ta karuwa rana kan nada commissiononi an nada su kuma gashi yanzu ana ta raka su office shin abin da ya kamata al'umma su kalla kenan rakiya koko kamata yayi akalli ayyukan da wadannan commissiononi da
su alhamdulillah ni a na bangare da na dau layin siyasa na tunatarwa da fadan matsaloli na al'umma ni na yadda cewa rakiyan tana da ma'ana amma ta fuska biyu
to
wasu suna rakiya ne dan biyan bukatunsu personally wasu kuma suna rakiya ne dan su tunatar da bayin Allah akan cewa Allah ya dora musu nauyi na jama'a na jahar Kano Allah ya dora musu nauyi ya ba su dama dan su sauke nauyin mai girma gona da kuma sauke nauyin al'umma jahar Kano
idan waɗannan masu madafin ikon aka dora su akan mulki suka yi alƙawarin za su yi ayyuka akan wasu batu to idan ba su yi ba me kuke yi
to ni dai a nawa layin zan yi ɗauka na siyasa ban ɗan layi na siyasa irin na shauran mutane ba layi na maganin ya za a ce makama jama'a za a ma mutane aikace-aikace da garinmu zai bunƙasa a matsayin ɗan asalin jihar Kano mu al'umma jihar Kano zai amfani da wani dama in yi kira akan tambayar da kika yi daga farkon hawa mutum har zuwa lokacin da Allah zai kai mu nan shekara hudu mutum ya sauka mu dinga kiraye-kiraye da tunatar da su ni layi ne na ɗauka kenan don ɗan adam bai cika ɗari in ba za ka danga tuna musu cewa ga halin da suke ciki ga matsaloli kaza kaza da shauransu ba sai shagala igiyar mulki na canja su kamar yadda kika sani na sani wasu da yawa sun hau sai rantsuwa da shauransu daga ƙarshe ba su cika mutane alƙawarin su ba amma yawan tunatarwa maimakon babalanci a dinga faɗan personal problem da cin mutunci kamar yadda aka ba da dama a dinga magana a siyasance a dinga maganganu akan maganar ayyuka da kuma taimaka ma jama'a ta haka za a samu yadda ake so da shauransu ni layin da ya ɗauka kenan
to ina muku kamar matasa sun
matasa sun farga don mai girma goma ma ya farga shi ka duba nadin da ya wannan karin majority matasa ne na daya na biyu su karkar suna tsare-tsare da za su yi su inginta rayuwar matasa da shauransu tunda su ne manyan gobe muna kuma musu fata alheri tunda tsari na siyasa yanzu ya juya dole sai an tafi da matasan kuma muna kyauta da ta kan kika duba shi ma mai girma shugaban kasa haka yayi da shauransu
sunana Faruk Koki gaban matasa na kofar Mazugar ce ai da abin da aka ce abu ne na kishin kasa da gyaran kasa to dole ka zo ka bada gudunmawa domin idan muka rufe idan mu muka ce a kullun abin da muke so na siyasa shi za mu ta tafiya akan to ba inda zai haifar mana ba zai haifar mana da da mai ido ba
kafin in je ga tambayar da nake son yi maka gashi an yi hili yakin sabe an kafa mulki ka gamsu da yanda aka tafiyar da yakin da kuma yanda aka kafa mulki matasa an yi su adalci
to gaskiya ba za a ce gabaki ɗaya an musu adalci ba amma dai gwamnati ta yi iya bakin gwargwadonta wajen canjawa
an yi wa matasa adalci ko kuwa
an yi musu adalci an kwatanta gaskiya
an kwatanta
to naga azubin da aka samu an sami da yawa sababbi kuma shekarunsu bai kai irin na baya da aka zuzuma ba to a haka a hankali ina mai tabbatar miki da cewa ƙasar nan za ta koma hannun matasa da yardar Allah
to yanzu gashi wasu daga cikin matasa sun fara kokumo a kan cewa an kai wata uku an fi kwana da dari a kan karagar mulki har yanzu ba a nada kwamishinoni ba dake tunanin kamar akwai lafiya cikin da
to ai duk abin da mutum zai faɗa shi dai gwamnati ita ta san abin da ya dace da ita kuma mu ba wai garaje ake yi ba muna nema gwamnati ta tsaya ta duba mutanen da za su a ba su amana waɗanda za su zo su taimaka a ga cewa ƙasar nan da jihar nan an kawo canji mai kyau an kawo tsare-tsare da mutane ba za su sha wahala ba an kawo tsare-tsare a harkar ilimi harkar noma harkar kasuwanci da sauran aikace-aikace. Muna so gwamnati ta tsaya in ma za a kai nan da shekara ɗaya ta tabbatar da cewa mutanen da za ta kawo mutane ne masu adalci, mutane ne masu kishi, waɗanda za su kawo wa talaka ci gaba, ba wai garajin ba, duk garajin da aka yi a baya me aka yi me ya haifar, duk bai haifar mana da ɗa mai ido ba. Ina mai tabbatar miki da cewa idan aka bi tsari na gaskiya, aka tafi a hankali, to za a samu mutane waɗanda Allah yarda za a kawo su, kuma za su kawo mana ci gaba.
Sai da dama matasan kasance wa mai shugabannin nan kullun alƙawari da suke yi, kullun za su ce za a yi, za a yi. Wancan karo an ce za a yi, matasa da dama sun ce ba a yi ba, kuma yanzu sun dade cewa za a yi. Shin za a yi ne ko koya kuke gani?
Eh, to ai an fara ma, ina gaya miki. Kamar misali yanzu a harkar noma, mai girma shugaban ƙasa da mai girma gwamnan Kano, na ga tsari, na je da kaina hukumar nada, na je daula hotel, na ga yadda aka kirawo matasa, mata da maza, da guragu waɗanda masu buƙata ta musamman, su kansu ba a bar su a baya ba, a tsari wanda yake na youth empowerment na farmers da za a yi. Wasu za a koya musu kiwon kaji ko hamma kafi, duk suna cikin wannan tsari da matasa. Dama tsarin inda ka kai shekara 40 to babu kai a ciki, sai dai ka je kai harkar noma, sai dai a saka a cikin harkar noma. To ina mai tabbatar miki da cewa in dai aka taho a haka, aka tafi, aka tabbatar wannan abu, ya tabbatar shugaban kasa aka yi shi, ya tabbatar ya je hannun mutane, to matasa za su zo su dawo, su zo su karbi kasan nan.
To madalla Baraka Bashir daga Kano a Nigeria. Niger ta yi shekara 61 da zama jamhuriya.
Da zama jamhuriya. Ba dai samun yanci kai ba, jamhuriya ko?
Jamhuriya.
To kin san nan abu biyu ne.
Lalle ko.
Akwai independence, akwai republican. To zama jamhuriya kenan. To me kika shirya mana a wannan? Kin san sukan yi bikin dubbiki, sukan kira shi sallah a Niger.
Oh haba.
A kwarai kuwa. Duk wani taro da za a yi dubbiki indai a Niger ne, da a ce sallah kaza, sallah kaza. To mu sai sallah ta zo, sallah ta gaske muke cewa sallah. To amma su duk wani gangami ko wani bikin murna za a yi da wani abu, to sallah. To yau a Niger suna sallar.
Sallar zama jamhuriya
ke nan. 61 na zama jamhuriya ta Niger.
To kaga ko ba yanda za a yi mai maganar Niger. A nishaɗi. Ba za mu kira su Ado Bore ba.
A to nan haka yake to.
Kamar yadda aka sani, ranar 18 ga watan Disamba ita ce ranar da ƙasar Niger ta zama jamhuriya. Wato yau shekaru 61 kenan. Kuma a wannan karo na cika shekaru 61 da ƙasar ta zama jamhuriya, birnin Tilaberi shine ke karɓar bakuncin wannan sallah, domin zamanin Tanti Muhammadu, wato shugaban ƙasar Niger na zamanin jamhuriya ta biyar ne, ya kullo da wannan tsari cewa to sallar nan ta jamhuriya ya kamata nan gaba a rinka yin ta tamkar sallah ta karɓa-karɓa. Wato idan aka yi a wannan jiha, bade idan Allah ya kai mu sai a yi a wata jiha. Kuma tunanin gwamnatin tasa a wancan lokaci shine cewa wannan shine zai baiwa yankuna na ƙasar samun damar a yi musu gine-gine, manyan gine-gine dai da suka hada da hanyoyi da wasu gidaje da dai irin su filin jirgi da makamantansu. Mafari kenan aka bulla da wannan tsari, wanda kuma shugaba Muhammadu Isu da zamaninsa, wato lokacin da ya hau kan karagar wannan mulki, shi kuma ya ci gaba da gudanar da wannan sallah da ake yinta daga wannan jaha zuwa waccan. Yanzu dai za a iya cewa an yi jihohi kimanin 7. Wannan ta Tilaberi ita ce sallah ta 7, kuma baɗin Allah ya kai mu za a yi sallar ta Difangla wato shekarar 2020 in Allah ya kaimu.
Ita ko ita ce za ta zama ta karshe ko?
Lokaci ne na murnar ganin wannan rana, wanda kuma albarkatun haka tsaro an yi fareti wato soto su guda bishira su na salo tsarin dubanta da lata na aikin da aka sani tsoron wasu shi aka kuma bayan kula wannan rana an sace ta yin fareti a gaban shugaban shugaban kasa da shugaban da wannan kasa da
da ya mana bani a wannan zaman
Allah ta dan hoya bare da masha Allah kin kuma wani tsari a Niger Swak ko shekara da zaman bikin daga wannan jahar a wata jahar
ta kwana kuma a yi
wanda suka ce shi samar wato samar bubumun rayuwa a cikin wannan alamu ne to mun da yan da baki iya wannan sallah ke fatan za a kammala lafiya
soyayya ta amu dai dai soyayya ba ku ji ba ji wai da soyayya ba wa sai wa mai mota soyayya ko tana kana yin ta kai ali sai ka za ku mi son ta rajin tuwai tana jiran ka kai dudu sai ka za ku mi son ta maryama wai tana kiran ka kai rahu sai ka za ku mi son ta lami shi wai tana jiran ka kai hada sai ki za ku mi son ki alhaji raba na jiran ki soyayya ba wana kiyaye soyayya ba ku shi ake yi soyayya dan ku zo ku so juna
kowa ce ai ba wata wata ne kudi ba
kamar sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau Dan Crafton tare da abokin aiki na da ya tayar gabatar da shirin Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki duk da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.